Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25, 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio na amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio kuma si sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kore yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci a wannan hantsin na ranar Talata 12 ga wato 19 ga watan Nuwamban shekara ta 2019. Murtala Faruk sanyin ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a wannan hantsin. Bayan insha Allah labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin jihar Katsina ta bi sahun gwamnatin tarayyar Najeriya a ayyana dokar taɓaci a bangaren samar da ruwa da kuma tsaftar muhalli. Haka kuma za ku ji hira da Grace Alheri Abdu ta yi da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambol dangane da ziyarar aiki da suka kawo a nan Amurka. Bayan haka Baba Yakub Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya, za kuma mu kawo muku sharhin jaridu daga jamhuriyar Nijar sai kuma sakonnin da kuka aiko mana. Amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da hantsi. Wannan shine mako da za a saurari shaidu da yawa a binciken yuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump a bainar jama'a, wanda za a fara shi da sanyin safiyar nan ta Talata tare da shaidu uku da kuma abinda suka sani akan zargin da ake yi wa shugaba Trump na yunkurin tursasawa Ukraine ta binciki abokanan hamayyar siyasarsa. Duka dai kwamitocin majalisar wakilan za su saurari shaidu tara ne a lokacin zama biyar daban-daban da za a yi a yau Talata da Laraba da kuma Alhamis na wannan makon. Sai dai shaidar da aka fi saka ido za ta zo ne daga jakadan Amurka a kasashen tarayyar Turai da ya ba da gudunmuwar dala miliyan ɗaya ga kwamitin shirye-shiryen rantsar da shugaba Trump, Gordon Sondland. Da alamu Sondland ya taka rawar gani a tattaunawa tare da Ukraine akan zargin da ake yi cewa shugaba Trump ya buƙaci Ukraine ta binciki wanda ake ganin zai kalubalance shi a zaben shugaban ƙasar na shekarar 2020 mai zuwa, kuma tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden akan cin hanci. Ministan harkokin wajen Libya ya faɗa jiya Litinin cewa harin da aka kai da jirgi mara matuki da ya yi sanadin mutuwar mutane akan kamfanin biskit a Tripoli babban birnin ƙasar na iya zama laifin yaƙi. Muhammad Tahar ya faɗa wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin da suke taro da suka saba yi duk don tattauna halin da ƙasashen arewacin nahiyar Afirka suke ciki cewa wannan laifin yaƙi ne da aka kitsa shi. Babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniyar a Libya, Gassam Salami, ya faɗa wa kwamitin sulhu ta hanyar tattaunawa a bidiyo daga makwabciyar ƙasar Tunisia cewa aƙalla mutum 10 suka mutu da kuma sama da mutum 35 suka ji raunuka a harin na ranar Litinin. Abin da ya bayyana da yawa daga cikin waɗanda suka mutu bakin haure ne, amma kuma aƙalla mutum 2 'yan Libya ne a cewar Salami. Sai dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kaiwa. Labaran na zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Amurka ta bayyana matuƙar damuwarta na ci gaba da samun rashin zaman lafiya a siyasance da kuma rikici a yankin Hong Kong, yayin da aka samu arangama tsakanin 'yan sanda da kuma masu zanga-zanga da ta ƙara tsamari a 'yan kwanakin nan da suka gabata. Muna sake kira ga dukkan ɓangarori a yankin Hong Kong da su kwantar da hankali. Tashin hankali daga dukkan ɓangarorin ba za mu yarda da shi ba. Gwamnatin yankin Hong Kong ita ce take da alhakin samar da zaman lafiya a yankin. Sakataren harkokin wajen Amurka ya bayyana haka ne a lokacin da yake ganawa da manema labarai a takaice a ma'aikatar harkokin wajen ta Amurka. Jawabin na Pompeo yana zuwa ne a daidai lokacin da ake ƙara samun tashin hankali da 'yan sandan Hong Kong suke barazanar yin harbi da harsashen gaske idan masu zanga-zangar ba su daina amfani da makamai ba a sabuwar zanga-zangar ƙin jinin gwamnati. Hukumomi a Iraki sun ci gaba da rufe yanar gizo a kwana na uku a wani bangare na kokarin dakile zanga-zangar kin jinin gwamnati da ta barke a duk fadin kasar wanda a cikin ta akalla mutum takwas suka mutu tunda aka fara ta a ranar Juma'ar da ta gabata a cikin wata tattaunawa da sashin muryar Amurka na Farshiya jiya Litinin Daraktan wata kungiya da take saka ido kan yanar gizo dake London mai suna Internet Observatory NetBlog ya ce har yanzu hanyar shiga yanar gizo a kasar Jamhuriyar Musulunci ta toshe bayan da Iran ta rufe yanar gizon kasar tun ranar Asabar da daddare a gogon yankin wannan kusan nace sun rufe gaba ɗaya ne a cewar Alf Toka akwai hanyoyin shiga yanar gizo ɗan kaɗan da suka fito daga cikin kasar amma waɗannan sai da ɗan dabaru yanzu haka nan haka ba wai abu ne da za a ci gaba da boye waɗannan hanyoyi ga mutane ba
labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC To zamu faro tattara rahotannin ne daga jihar Katsina inda shekara guda bayan gwamnatin Najeriya ta ayyana dokar ta baci a bangarorin samar da ruwan sha da tsaftar muhalli gwamnatin jihar ta Katsina ta bi sahu wajen ayyana makamanciyar wannan doka a waɗannan bangarorin kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da Mahmud Ibrahim Kori ya aika mana
Yawancin cutuka masu nasaba da ruwa da 'yan Najeriya ke fama da su da kuma karancin tsaftar muhalli a galibin karkara da birane na daga cikin matsaloli da suka zabar da gwamnatin Najeriya wajen ayyana dokar ta baci a waɗannan bangarori. Yayin bikin ayyana dokar a bara, shugaba Muhammadu Buhari ya umarci gwamnatocin jihohi su bi sahu domin cimma nasara. Shekara guda bayan umarnin shugaban gwamnatin jihar Katsina ta ayyana dokar ta baci a bangaren ruwa da tsaftar muhalli da ke zaman wani kudirin kawar da hanyoyin daukar cutuka da yada su a tsakanin al'umma.
Na san cewa yanzu akwai ƙananan matsaloli ko dai shirin da mafarko cutar da su ne tsari. Sauran kuma za mu shigar da su cikin wannan tsari na WASH da tabbatar da cewa an yi magani. Rashin ruwan sha musamman ga ganyayyaki da suke zaune a karkara da kuma ainihin tsaftace muhallin kuma da tabbatar da cewa an samu rijiyoyi ba ana yin bayan gida a daji ba.
Alhaji Aminu Bello Masari kenan gwamnan jihar Katsina yayin kaddamar da dokar ta baci a bangaren samar da ruwa na jihar da kuma wanzar da tsaftar muhalli. Manajan daraktan hukumar samar da ruwa a yankunan karkarar jihar ta Katsina, injiniya Aminu Dayabu Safana na cewa
"Yanzu ba ake cewa da yawan kuɗi ba sai an yi wannan tsaftar muhalli a san akiwar nawa ne kuɗi ake nema a tabbatar da cewa an cimma ƙarni na ɗari. Amma an ƙarna ba za mu iya ba ka tsaftar muhalli ba. Because yanzu an kaddamar da abin saboda damuwa da gwamnati ta yi, so za a je a zauna a tabbatar da abubuwan da investment plan daga nan za a san nawa nema kuɗin da ake nema domin a cimma
Kin je ƙwararru kan dabaru da kimiyyar samar da albarkatun ruwa ke tsokaci game da wannan ƙuduri na gwamnatoci a Najeriya. Injiniya Yahaya Balakaraye, tsohon manajan daraktan hukumar bada ruwa ta jihar Kano, na cikin ƙwararru da ke aiki da hukumomin ƙetare irin CIWSED a fannin samar da ruwa a Najeriya.
Gwamnatin Katsina yanzu na san tunda ta yi wannan abu su waɗannan ƙungiyoyi suna nan za su ji cewa to an ce Katsina za ta abu nan aje-aje me suke nufi wannan tsare-tsare suka yi su wasuwa suke so su shigo su taimaka musu da wannan taimako suke so me suke bukata me suke da shi a ƙasa to irin waɗannan ɗin shi ne hanyar da za a bi to amma duk an gama wannan kuma ya dawo sabo an samu ruwan nan ingantacce da muhalli mai kyau. To yau da gobe fa har ka yau da gobe ita ce nake cewa lalle a miƙawa mutanen da za su rike wannan abu su saka kudaden su a ciki a tabbatar musu cewa kudaden su da su fito a ruwan nan a sauƙaƙa an san akwai dama masu ƙaramin ƙarfi su dama akwai ƙarin su kuma da ake musu na daban to ta wannan ne za a samu cewa wannan SDG din sustainable din da ake faɗa ya zauna da kafafunsa
kudiri mai lamba 6 na shirin SDGs da ke karkashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya shine ke dauke da bayanai kan muradin samar da ruwa da tsaftar muhalli a sassan duniya wanda ake sa ran cimmawa nan da shekara ta 2030. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Matsalolin Nigeria kafin su kashi-kashi babban, ga mu ba watanni ba kana barun famfo.
Da gaida Muhammadu Kwari da wannan rahoton. A makon nan da ya shige ne, wasu gwamnonin arewacin Najeriya suka kawo ziyara a nan Amurka, inda suka gudanar da wata tattaunawa da shugaban asusun Bill and Melinda Gates, wato Bill Gates, tare da hamshakin attajirin nan Aliko Dangote. Taron ya karkata ne akan yadda za a inganta sha'anin ilimi da kiwon lafiya musamman a yankunan karkara. Wannan kuma yana zuwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar kalubalen karancin kwararru a wannan haujin. Grace Alheri Abdu ta tattauna da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal, inda ta tambaye shi ko wani mataki suke dauka wajen magance matsalar kwararar kwararru zuwa kasashen waje a maimakon tsayawa su yi aiki a gida.
Abu da farko shine dole mu amince da tabbatar da cewa ma'aikata na kiwon lafiya an ba su albashi daidai gurgurdun hali abinda zai rike su su yi ma al'umma da talakawa aiki. Mun sani cewa ba wai lalle an rasa su bane gabaki daya. Mayyanci ana samun su, amma suna kara gaba, suna gurgusawa inda suke ganin kamar sun samu biyan bukata wurin samun albashi mai tsoka. Saboda ya zama wajibinmu a matsayin mu na gwamnati mu tabbatar da cewa mu ma mun yi abin da sauran wuraren suke yi na ganin cewa an inganta albashin su, an inganta wurin zaman su, don sun zauna a cikin birane da karkara don a tabbatar da an haluma aiki.
Kamar yadda ka faɗa, gidauniyoyi guda biyu ne aka haɗa da ita gidauniyar shi Aliko Dangote din nan da ita gidauniyar Bill Gates. Aiki ne za a yi na haɗin gwiwa tsakanin waɗannan gidauniyoyi guda biyu, ko kuma wata ce za ta jingina kan wata?
A haɗin gwiwa ne na fannoni guda kusan hudu za a ce. Da waɗannan gidauniyoyin guda biyu na Bill Gates da matarsa, uwar gidansa, da kuma Alhaji Aliko Dangote, da gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatocin jihohi, haɗa gwiwa ne tsakanin waɗannan fannonin guda hudu. Ba jingina za a yi kan wani ba, kowa zai ba da tashi gudunmuwa kamar yadda aka cima matsaya don a tabbatar da cewa an samu biyan bukatar waɗannan kudurorin.
Na hakikanta cewa shirye-shirye na za a gudanar da su ne a Najeriya baki ɗaya, kasancewa wannan taro ne da ya haɗa kan gwamnonin jihohin Najeriya. To waɗannan ayyukan da za a gudanar, su waɗannan gidauniyoyin za su rika gudanar da ayyukan nan ne idan aka ba da kuɗi na tallafi kai tsaye, ko kuma za su aiwatar da shiri ne ta hannun gwamnoni? Domin so da dama 'yan Najeriya suna ɗari-ɗarin ƙasashen ƙetare su ba da tallafi na kuɗi, suna ganin cewa akasarin kuɗin yana ƙarasawa ne a aljihun waɗansu, ko da kuma gwamnonin jihohin suna da kyakkyawan niyya, ba lalle su iya sa ido ko kuma su san ma yadda ake aiwatar da kuɗaɗen nan ba. A ƙarshe duka sai talakan da ya kamata a yi wannan aiki domin shi ya zama shi ne aka shigar.
To a wannan karo ba shi ne karo na farko da aka samu irin wannan haɗakai tsakanin waɗannan gidauniyoyin kuma gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi ba, musamman ga yaƙi da cutar foliyo da ƙarshe an samu wannan haɗin kai kuma an gane fansa. Saboda ɗorawa za a yi a gina a kan da aka saba da shi, na kowa ya kawo nashi a sa cikin asusu, su suna da hannu a kulawa da asusun gwamnatocin jihohi da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya tana da kulawa a cikin asusun da ake yi a tabbatar da cewa an yi waɗannan ayyuka. Ba abu ne wanda za a ce an ɗauki kuɗi ga su zunzurutu an ba gwamnatin jiha ta je ta gudanar da su ba. Akwai ƙa'idodi, kafin a taɓa kwabo sai an cika ƙa'ida kaza, kafin a taɓa sisi ko taro ko naira goma ko naira ɗari ko dubu ɗaya sai an cika ka'ida. Saboda haka abubuwa ne wanda mun saba su tsakanin mu da su, kuma ina ganin Allah da wannan tsarin ne za a bi, ba sabon tsari ba wanda zai kawo ta matsala.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin summa amin.
Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal a zantawarsa da Grace Alheri Abdu. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku shirin A Dawo Lafiya. To amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka.
Idan na ana dara e da uwa ake, in ana magana na jeriya, to ai ta aye wata na gaba, tun da bar gwado da jago da mama. Idan ana dara e da uwa ake, in ana magana na jeriya, gar kasa ta arewa ta na gaba.
Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makiri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya na ci gaba da tattaunawa da mai duka Umaru Alhaji Yawale, shugaban hukumar fafutukar rage yawan hatsarin mota a jamhuriyar Nijar. A makon da ya gabata bakon namu ya yi bayani ne akan kira da hukumomi suke yi, kowa ya sanya ido akan yadda direbobi ke tuki. Har ma ya ce jami'ai za su rika banda kabanni suna shiga motocin haya domin ganin yadda direbobin ke aiki. A makon jiya mun alƙawaranta muku cewa za mu tashi ne daga wata tambaya da wakilin musulmin mun barba ya yi wa Alhaji Yawale yana mai cewa.
Ya kake ganin shin hanyoyin zirga-zirga a nan Nijar waɗanda ake da su tsakanin biranen ƙasar nan sun dace da tsarin jigila ko kuma tsarin sufuri na yau?
Kasan ita hanyoyi kala-kala ne wanda motoci suke bi. Akwai abin da ake cema route national, akwai route departemental, akwai route regional. Ita wannan hanya da agare mu guda lak wadda ta tashi daga tun daga gingimi har ta kaddame da tera. Ita route suna cikin wanda ake cema route national ne. Ita route national ita wannan hanya wadda mota ke tafiya tana dawowa. Idan akwai wata mota ta he sai kana so ka wuce wata mota sai ka dakata wajen ta huce. Ita gudun ta da an ka kera ta bai kamata mutum huce 110 ba. 90 ne ya kamata ka bi. Idan ka huce 90 ka kai 120 ko 130 ka yi ganganci bisa irin wannan hanyoyi. Saboda za ka ga ma dabba tana girma kowane lokaci. Ba mu da abin da ake cema route express motoci auto route wanda za a yi gudu 130. An tsara su bisa ga hakanan kuma hanyoyi ne wanda ake tahiya ba a dawa bisa ga su. Idan hanya ana ta ana dawa bisa ga ita to akwai hatsari. Irin su ne gare mu har yanzu ba mu kai ba inda zamu mun ka fara gina hanyoyi na sufuri wanda mai kuɗi ya zo ya ba da kuɗin shi ya gina hanya ya mutane su biya su hau hanyoyi daban-daban har yanzu mu kai can ko kuma gwamnati ya gina hanya ta kwarewar daga kuɗinta. Wanda mutane kamar su biya su ta yi wanda ana taya bisan ta amma ba a da rasa gare ta. Ba mu da autoroute wanda za ta yi za a samu kilo 243 bisa gare ta. Wadanga hanyoyi har yanzu dai su ne muke aiki da su kuma ƙaramin gudunsu labitas da ba da dakatar da kilomita fara.
Wato dai hanyoyin ba su dace ba da yanayin da ake ciki na yawaita ko kuma cunkoson ababen hawan da ake fuskanta akan.
Bayan ma ababen hawa ka san yanzu Nijar ta shiga cikin ƙasashe masu sayar da man fetur. Dan kadi ba gani mai motoci suna hitowa da man fetur daga gabas suna yau yamma
daga matata kenan
daga matata suna yamma to matakai ne an ka doka na su da kankansu masu doko wannan man akwai lokacin da an ka ba su wanda suke ya kamata su san su dangi taya ba tare sun gamu da waɗannan motoci masu sufuri ba to tsari ne an ka yi tsarin da an ka yi shi kawai da cewa in ba a yi abin da ake masu fara sani traffic ba an rarraba hanyoyi an yi rarraba hanyoyi kowa ga hanyar shi su masu ɗaukar man fetur ga hanyar su kuma masu ɗaukar jama'a ga hanyar su mai motoci masu ɗaukar kaya su kuma ga hanyar su to duk wannan cinkoso da yake bisa hanyar gudana akan shi da dabba da ɗan sharar da ɗan kasa kuwa bisa hanyar aiki insha Allah mu fatan ya zamanto Allah ba mu halin da za mu iya raba hanyoyi wanda al'umma za su wadata amma yanzu
a yadda abin nan ke faruwa mai duka yau wai ba a kai inda ya kamata a dakatar da aiki gaba ɗaya ba a ce yau dukkan direbobi an tara su wuri guda a ba su horo a ƙara faɗakar da su a ƙara tunatar da su ƙa'idodin tuki wataƙila galibinsu sun manta da cewa ga yadda ya kamata ga yadda ƙa'idar take ba.
Kasan doka wadda an ka doka shi kudin larutun ga wanda aka doka wadda aka aiki ita yau an kafa ta tun 1963 da mu hukunta sun ka gane awwadiya sun shigo da yawa sai an ka tsaya an ka sake ta a 2014 an kai mata gyaran huska an ka sa awwadiya cikin abubuwan da an ka sa yanzu an hana mutum da ya samu lasisi tarmi ya shiga sana'a direba an hana shi bayan ka samu lasisi sai ka komo an baka horo an baka certificate da tsin wanda ke baka izini kai kasuwancin jama'a ka duka da zaman da kana direba ko na shi gida amma yanzu zaman da muke can irin shi ne da ka samu lasisi sai ka shiga sana'a wanda ba shi bane yanzu doka ta shigo sabuwa wanda idan mutum yana son yayin sana'a ya dauki mutane ya shiga bayan ya samu lasisi shi akwai wani horo da za a
nan ne kuma zamu da tsaya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu yanzu a madadin shi bakon namu mai duka Umaru Alhaji Yawale shugaban hukumar fafutukan rage yawan hatsarin mota a jamhuriyar Niger da wakilin mu a birnin Yamma Sulaiman Muni Barma da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ku makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Madalla yanzu kuma ga sharhin jaridu daga kasar Jamhuriyar Niger.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Nouveau Républicain wacce ta ruwaito cewa wata tawagar haɗin gwiwar kungiyar tarayyar Afirka da CEDEAO ta ziyarci Jamhuriyar Niger domin tantance halin da ake ciki game da tsare-tsaren zaɓuɓɓukan da ake shirin gudanarwa a baɗi. Bayan da suka gana da shugabannin hukumar zaɓe ta Seni, mambobin tawagar sun tantauna da ministan cikin gida kafin su canza yawu da ƙawancen jam'iyyu masu mulki wato MRN. Sai dai ba a yi irin wannan ganawa da 'yan adawa ba, ballantana a taɓo matsalolin da suka haifar da tarnaƙi ga shirin waɗannan zaɓuɓɓuka ba, wato batun kuskure kundin zaɓe in ji Le Nouveau Républicain. Jaridar L'Enquêteur na cewa dawowar jagoran 'yan adawa a gida bayan hijirar shekaru da dama a waje na iya zama cikas a bangaren hukumomin Niger, domin ba mamaki bayan zaman mukokin mahaifiyarsa a sake shiga wata sabuwar takun saka tsakanin Han Muhammadu da shugaba Isu Muhammadu, kamar yadda masharhanta ke bayyanawa. Ko da yake kuma jaridar na cewa akwai yiwuwar a yi sulhu a tsakanin waɗannan barade. Jaridar L'Actualité wacce ta buga hotunan ziyarar da mambobin gwamnatin Nijar suka kai wa shugaban Modan Lumana Hargida don jajanta masa rasuwar mahaifiyarsa, na ganin an doshi hanyar warware kikikakar siyasar da ake fuskanta a tsakanin 'yan adawa da masu mulki, abinda ake ganin zai yiwu ya zama mafarin da shugaban kasa zai yi wa Han Muhammadu ahuwa daga laifin da ya yi sanadiyar arcewarsa zuwa kasashen waje da nufin neman mafaka. Mukarkare da jaridar Lebanon wacce ke cewa matakin rufe iyakokin Najeriya na kokarin haddasa rikicin diplomasiya a tsakanin hukumomin kasar da takwarorinsu na jamhuriyar Benin, bayan da sojoji da jami'an custom na Najeriya suka ketara cikin kasar ta Benin don kwatar kaya a hannun 'yan fasakwauri a ranar 14 ga watan Nuwamba. Jaridar ta ce wannan abin bai yi wa jamhuriyar ta Benin daɗi ba, sabili kenan ministan harkokin wajenta Aurelien Agbenonsi ya kira jakadan Najeriya a Kotono Emmanuel Oguntuase a ofishinsa domin yayi bayani akan wannan al'amari da ya kira ke tahaddun wata ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Wato yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aika mana.
Sunana Fana Balak da ke Buro Hausare a jihar Yobe, Najeriya. Ina kira ga Justice Musa Ɗanla da Katsina, shugaban alƙalin jihar Katsina, irin namijin ƙoƙari da yake a kan al'umma a jihar Katsina. A ce alƙali yanayin abin da 'yan siyasa ba sa yi, wallahi 'yan siyasa mukun ji kunya na Najeriya. A irin su Justice Musa Ɗanla da Katsina, irin su ya kamata su yi shugabanci, saboda suna da kyautatawa wa al'umma, suna kula da ƙungiyoyi, suna kula da makashi, yana kula da ƴan farzin, yana kula da jami'oi, yana taimaka musu, don duk mutumin da irin su ba su da yawa a duniya.
Assalamu alaikum sa'in Hausa na murya, maka suna na Magaji Suka Bazai da garki local government Jigawa state. Da su kuma ya san min da sakona ga shugaban majalisar dattawa na Najeriya. Ya taka ministan ayyuka Babaji Fahila Brick dan Allah akan wai za a gina hanya wai daga Najeriya ta tafi Senegal. Alhalin mu kuma talakawan Najeriya ga hanyoyi a cikin Najeriya ba a yi su ba, ga hanyar da ta taso daga Fakura zuwa Kwanar Dumawa, ga hanyar da ta taso daga Lagos zuwa Ibadan. Duk ga hanyoyi a Najeriya ba a yi su ba a ce wai za a yi hanya wai da ta taso daga Najeriya zuwa Senegal. Ina ruwan talakan Najeriya da hanya zuwa Senegal. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga kacin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau, ina so ne na yi kira ma gwamnatin tarayya da kuma gwamnoninmu na jihohin Najeriya. Muna so a gaskiya su rage mana kuɗin shiga makarantun gabara secondary school, abin da ya shafi certificate, NCE, diploma, degree da kuma sauransu. Yana da kyau a rage kuɗin wannan shiga makarantu, saboda 'ya'yan talakawa su ma su samu dama su riƙa yin karatu. Idan aka rage, lallai an taimaki 'ya'yan talakawa. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam, kafin Madaki a jihar Bauchi.
Yanzu kuma lokaci yayi da Baballe zai dawo da labarai, amma a takaice.
Ga labaran a takaice. Wannan shine mako da za a saurari shaidu da yawa a binciken yiwuwar tsiyar shugaban Amurka Donald Trump a bainar jama'a, wanda za a fara shi da sanyin safiyar nan ta Talata tare da shaidu uku da kuma abin da suka sani akan zargin da ake yi wa shugaba Trump na yunkurin tursasa Ukraine ta binciki abokin hamayyar siyasarsa. Ministan harkokin wajen Libya ya faɗa jiya Litinin cewa harin da aka kai da jirgi mara matuƙi da ya yi sanadin mutuwar mutane a kan kamfanin biskit a Tripoli, babban birnin ƙasar, na iya zama laifin yaƙi. Muhammad Tahar ya faɗa wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin da suke taron da suka saba yi don tattauna halin da ƙasashen arewacin nahiyar Afirka suke ciki cewa wannan laifin yaƙi ne da aka aikata shi. Amurka ta bayyana matuƙar damuwarta na ci gaba da samun rashin zaman lafiya a siyasance da kuma rikici a yankin Hong Kong, yayin da aka samu arangama tsakanin 'yan sanda da kuma masu zanga-zanga da ta ƙara tsamariya 'yan kwanakin nan da suka gabata. Muna sake kira ga dukkan ɓangarorin a yankin Hong Kong da su kwantar da hankali. Tashin hankali daga dukkan ɓangarorin ba za mu yadda da shi ba. Hukumomi a Iran sun ci gaba da rufe yanar gizo a kwana na uku a wani bangare na dakile zanga-zangar ƙin jinin gwamnati.
To Baballe, a sauka lafiya. Da wannan kuma muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin na hantsi. Sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sababbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu ka madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Muhammad Hafiz Baballe da mai bada umarni Solomon Abo da kuma injiniyan mu a wannan hantsi Darrell Smith. Murtala Faruk Sanyin na daga nan Washington DC ke sallama. Ma'assalam.